Face kasashen da suke karkashin kungiyar ECOWAS, wato kungiyar raya tattalin arziki ta Afirka ta Yamma, sun aiwatar da shawarin da kungiyoyin noma na yankin ke bayarwa. Za a ci gaba da samun koma baya a bangaren musamman ma kiwo da rashin karewar fitinar makiyaya da manoma. Kwararru kan noma na kungiyar ECOWAS sun ce nau'in shanun da makiyaya masu yawo ke kiwatawa ba su dace da killacewa a gidan gona ba, da hakan ya nuna wajibcin bullo da dabarar kiwo na killacewa da masu bin damuna. Dr. Sani Abdu daga jamhuriyar Niger, jami'i ne na ɗaya daga kungiyoyin na ECOWAS mai taken rofa da ta yi taro a Abuja, ya fayyace manufofin da ya dace kasashen su ɗauka a wajen wa imma dawo da burtali ko kafa sabon burtali da makiyaya masu yawo za su riƙa bi.
Can da abin da ke kawo rigima, kana cikin jahanku, kuna da wurin kiwonku na gargajiya, sai wa'ansu su zo yau su ce gonar kakansu ce a ɗiba a basu, jibo'ansu zo su yi gona cikin burtali, wurin kiwo na busashe sai ya rage. Ka a cikin garinku, a cikin ƙasarku, a cikin jahanku ba ka iya tsayawa kai da dabbobinka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa, ka samu ka yi rayuwa da iyalinka. Me za ka yi? Ba dole sai ka tafi ba, dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa. A cikin ƙasashenmu na Afirka, kowane gwamnati ya hito ya ce kai za ni ba makiyaya haƙƙinsu, ga wurin da ya kamata su yi kiwo, kuma wannan wurin duk wanda ya taɓa shi ba da makiyaya yake da matsala ba, da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala. Shi ne muke nan muna nema, in aka samu aka yi wannan alhamdulillahi. Gwamnati ba ta zawa ta yi shi, ba ta kirawo ƙungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya, aka sulhunta ya za a yi. Ba ka zawa ka zo kamar mutum aski ba da san shi ba, in suka yarda sai su tafi. Amma in aka zo aka gwada ƙarfin iko aka ce a gashi dole nan za ku tsaya, ka gani akwai matsala fa. Muna lokaci na demokrasi da na participation, kenan ya kamata a yi respecting wa'annan value.
Wani ƙwararre kan noma da kiwo, Alhaji Abubakar Baffa daga Arewa maso Gabas, ya ce wasu makiyayan ba da gangan suke aukawa fitina da manoma ba, kuma zaman a daji ya zama nan ne ya dace gwamnati ta shiga can wajen samun musu lamuran more rayuwa.
Domin in aka lura Fulani makiyayan nan ba ƙaramin aiki suke a society mu ba, ba ƙaramin taimaka ma tattalin arzikin ƙasar da suke yi ba. A yau namun saniya a duk yanda ake ganin kamar tare da tsadan nan, inda ba albarkacin Fulani nan ba, wallahi a ƙasan nan wanda zai iya sai nama ya ci sai ka ganshi zai da wani abu da fi ƙarfin kowa. Ka duba nono su madara da su man shanun nan, ka je ƙauyuka mutumin ƙauye matalauci zai sha nono kullum ya ƙoshi da shi. To idan ya kasance in ba albarkacin Fulani nan ba, nono wane mutumin ƙauye ya sha shi? Sai ka dubi tikin na wanda ake yi da shi ke ba na Fulani ba, ɗan gungumin ya kai 200. Sannan in ka duba ka magana wayan kuce, to don menene za a je a ba wa Fulani gona a ba su gurin da za su kiwon dabbobin su ba su yawa kansu ba? Mu da mu muke zama marayan nan, gwamnati tana kashe biliyoyin kuɗi wajen lantarki ba Fulani jeji fa, tana mawarasa ne shi yana zama cikin jeji, akwai lantarki jeji ne kaga shi ba ta amfana.
Yayin da lokacin girbi ke karatowa damuna ke tafiya, akan samu ƙalubale tsakanin manoma da makiyaya, yayin da makiyayan ke neman sauya zango zuwa inda za su tafi don jiran wata damunar da suke kira mashekari. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.